ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tambar ka ba kanji marar ilimi abun rainawa
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a makon da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da amfani da harsunan kasa musamman ma dai manyan harsunan Najeriya Hausa, Igbo da kuma Yarbanci wajen koyar da dalibai yan makarantar primary a kasar. Ministan ilimi Malam Adamu Adamu shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai. Ko shakka babu dai tun ba yau bane masana ilimi da kuma sauran kwararru ke fatan gwamnatin Najeriya za ta fara amfani da harsunan kasa domin koyarwa a makarantun primary da secondary. Wasu na ganin har ma a makarantun jami'o'i a nan gaba. Dalilin daukan wannan mataki dai shine bisa la'akari da binciken Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran kwararru suka sha gudanarwa da ke nuna cewa lallai ɗalibai sun fi koyon darussa a harsunansu na uwa. Kamar dai yadda ake gani a sauran kasashen da suka ci gaba. To akan wannan mataki ne muka je ta bakin kwararru da kuma iyaye tasiri ko akasin wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka. Dr. Bashir Yankuzo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Minna a jihar Niger na daya daga cikin manyan malamai na jami'o'i da suka kware wajen bincike game da amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantu kuma ana tambaye shi tasirin wannan mataki da gwamnatin ta dauka. Da kuma yadda su kansu kwararrun suka ji
gaskiyar magana wato wannan shiri bai zo da bai ban mamaki ba ban ji mamakin wannan ba amma dai abin ya bani sha'awa kwarai da gaske abu na farko dai shi ministan ilimi wato Malam Adamu Adamu akwai gudunmuwar da ya ba ilimi wajen nan gaba in Allah ya so ana fatan za a ga wannan alkhairin da yawa kuma wannan zan ba da misalin su kaman guda uku na farko dawo da karantar da tarihi a cikin manhajar karatu domin tarihi kan sa a kalli baya a gano abin da ake da shi a baya a ga inda ake yanzu a kuma hali nesa akwai mamaki da aka cire tarihi a wurin karantar da dalibai to dawo da wannan ba karamin tasiri bane abu na biyu kuma da yayi ko ya samu a cikin zamanin sa shine cire ilimin wato karantar da jima'i a ilimin jima'i a cikin makarantu da ya cire wannan shi ma wannan ba karamin gudunmuwa bace da harkar ilimi sannan abu na uku shine wannan tabbatar da karantarwa da harshen gida ko harshen uwa a wato wannan mataki na karatu idan ba a manta ba UNESCO ta dade tana magana akan cewa enrollment wato zan dalibai zuwa makarantu akwai tarnaki da yawa wanda ana bukatun jawo dalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa amma wannan in ka duba kasashe irin namu za ka ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce musu out of school suna da yawan gaske to daga cikin babbar hanyar da za a iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine karantar da su da moratan harshen uwa wannan abu yana da tarihi bayan tarihi a wannan kasar tamu akwai tarihi a duniya baki daya idan baka manta ba wato kasashen larabawa da suka zo bayan zuwan musulunci suka dauki kimiyya suka yada kimiyya a duniya da can girkawa suke rike da wato ainihin ilimin kimiyya da duk ilimukan da ka sani lokacin da aka zo aka samu daula ta musulunci a lokacin wani khalifa da ake ce masa Ma'mun babban abin da suka dauka na matakin da farko an yi wani gida da ake ce mashi House of Wisdom wato Baitul Hikima abin da suka dinga shine translation fassara wato ainihin abubuwan da girkawa suka yi da harshen larabci wannan fassara shi ya kai ga su waɗanda suke larabawa da kuma wanda suka musulunta tunda harshen larabci ya zama shine harshen sai zama musu da sauki suke gane abubuwan da girkawa suka gina akan kimiyya wannan yasa daga nan suka bunƙasa kuma da suka kamo in mutum ya karanta tarihin kimiyya da fasaha misali zaka ga an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiyya da fasaha bunƙasan wato sciences shine su duk abin da ya zo daga Greek suna kritikin din sa wato sukan tsaya su tuhume shi su bincika su tuhuma daga nan sai su jira me ya sai ka haka domin sun fahimci harshen sun gane abin da wato yake ciki to amma mu an dade a kasashe irin namu misali Najeriya da sauransu abinda ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai don a ci jarabawa a samu kwari to wannan shi yasa ci gaba ke zo mana da wahala fahimtar ilimin ya zama da wahala domin ana cewa idan ɗalibi menene karantarwa ai karantarwa wato communication process ne wato alaka ce ta tattaunawa tsakanin malami da kuma mai karatu da shi ne karantarwa to duk lokacin da alaka tattaunawa ta zama akwai tarnaki akwai matsala to karantarwa zai wahala domin ɗalibin bai fahimta ba to amma idan har ya fahimci abin da malami ke karantar da shi to wannan zai sa zai yi tambaya zai wato ainihin ƙara shi ma nasiya sannan abubuwa da daman gaske saboda haka wannan ba karamin jin dadi bane kware da gaske gare mu musamman wadanda kamar yadda ka faɗa bincike na PhD akan wannan ne akan cewa tabbas karantar da dalibai tun da bangaren lissafi ne geometry karantar da su da wannan wato ainihin harshe na gida yana kawo saukin fahimta wurin gane abin da wato ainihin ake kuma yakan kara interest sha'awan karatun da ka zo kana karantar da dalibai da harshen su nan da nan sai ga sun abun ya ba su sha'awa kware da gaske ba zan manta ba nayi karantar a dawakin tofa tsakanin 89 karshe zuwa 90 haka to a lokacin daliban muke karantarwa lissafi haka sai ni kokarin hada wato ainihin harshen Hausa wanda zaka ga nan da nan sai ga dalibai hankalin su ya zo suna sha'awa suna to ashe ma haka abun yake ashe ma haka abun kaga ya nuna idan har za su ji wannan karantarwa da harshen su za su tunan da nan za su dauki wato ainihin fahimta saboda karantarwa da harshe ba karamin abu ne in ka kalli kuma duniya gaba daya za ka ga ci gaban duniya kasashen da suke karantarwa da harshen su waɗannan kasashe kudan su suke bunƙasa ka kalli Japan ka kalli China ka kalli Russia ka kalli waɗannan kasashe da harsunan su suke karantarwa wannan harshen ya taimaka kware da gaske wurin gano inda za su bunƙasa wato ainihin kimiyyar su da ci gaban su da sauran su saboda haka matukar ana karantar da ɗalibi da harshen sa to ana fatan zai fahimta ana fatan zai samu sha'awan karatun ana fatan kuma wato ainihin shi ma zai dora tunda abin da ake bukata shine bincike yanzu ana maganar STEM wato science technology engineering da mathematics
to masu haro saboda kurewar lokaci a nan za mu dakata sai shiri na gaba za mu dora a madadin bakon namu Dr. Bashir Yankuzo da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jody Laser Gresham na ku baban ya ci furin ke fatan a huta lafiya sai wani makon
san hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulmi ku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.